Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 27 ga watan April na shekarar 2021, wato daidai da 15 ga watan Ramadana na shekarar 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To baban dai, gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa da dama daga hannun mahukuntan jihar Niger. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikatar ajiyar litinin. Kana Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa India ba da bata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan Amurka na bada taimako mai muhimmanci.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar Kebbin Najeriya, rundun 'yan sandan jihar ta tabbatar da cewa jami'anta sun fafata da barayin shanu, inda rayuka da dama suka salwanta.
Din haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an dake da su ke an gaba da wannan shanu. So Allah ya yi kunshi suna samu kuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Tsaka Mai Wuya wanda Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Niger har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Niger. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Niger mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. A yanzu dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan Boko Haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamar hukumar Shiroro da Muya, kamar yadda yake karin bayani.
Ɗan Boko Haram sun matsa mu kasan Shiroro da Muya, sun bace su matan sun kore mutane da kauyuka sama da kauyuka ba ko takwas ba kowa, sun kafa tutansu saboda suna nima su mai da wajen ya zama gari musu kamar su dai Asambiza. Kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya, wannan magana ba na magana bane jihar Niger kawai, wannan magana ne da ya shafi Najeriya. Zambiza da suke ciki shekara-shekara na kansu ba nasara ba, in suka tsaya a nan ne kuma zai faru. Daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita 100 ne, amma daga nan zuwa Abuja awa 2 suna cikin Abuja.
Gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta, a cewar ma'aikatar ajiyar litinin. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan binciken a ma'aikatar ba, amma kuma yana nuni da harin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokoki. Ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida. Ba da bata lokaci ba, wata kungiyar manyan jami'an ma'aikatar tsaron cikin gidan za su duba hanyoyin kawarwa da ganowa da kuma mai da martani ga barazanar masu tsaurin ra'ayi cikin gida a cikin ma'aikatar, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar. Shugaba Joe Biden ya yi kira ga bada tallafi ga binciken ƙarin raki akan ayyukan masu fifita farin fata wanda aka yi imani suna cikin rundunar migration ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gidan a cikin kasafin kuɗinsa na farko wanda aka ƙaddamar da shi a wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa India ba da bata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi akan Amurka na bada taimako mai muhimmanci. Muna so mu yi aiki tare da India, inji sakataren jarida a fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. mun shimmantu mu ba su taimako da suke bukata kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan hada rigakafi da sauransu. Za a tura wani rukunin kota kwana na masana sha'anin kiwon lafiyar jama'a na Amurka zuwa India, inji wani babban jami'i. Akwai allurar rigakafin AstraZeneca miliyan 60 da hukumar abinci da magunguna ta Amurka bata amince da su ba. Akwai yiwuwar aika su zuwa wasu kasashe da zarar hukumar tarayyar ta tabbatar da ingancin su, a cewar fadar White House.
To madalla, an jima kadan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Alamu na nuna cewa har yanzu 'yan Najeriya ba san inda suka dosa ba game da matsalar rashin tsaro, domin duk matakan da hukumomi ke dauka ba su hana wanzuwar ta'addanci ba. A jihar Kebbi da ke arewacin kasar, 'yan ta'adda sun yi arangama da jami'an tsaro, inda kimanin mutane 100 suka rasa rayukansu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Maharan su kimanin 250 kan babura ne suka dira a garin Makuku da ke yankin Sakaba a masarautar Zuru a jihar Kebbi suka fara satar shanu. Daga nan jama'ar garin suka ankarar da jami'an tsaro da 'yan sa-kai, inda nan take suka kai dauki. Rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta DSP Nafi'u Abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin.
To jin haka sai ya garzaya da jami'an shi domin ya ga an daki da su sai an gaba da wannan shanu. So Allah cikin ikonsa suna isa Makuku sai suka fara fafatawa da su. So dalilin haka shi DPO da kusan jami'an mu za a ce guda 8 sun rasa rayuwarsu. Akwai immobile masu kwantar da zuma, 'yan sanda masu kwantar da zuma su 7 da 'yan sandan mu guda da ke nan ofishin DPO da ke Sakaba. Sai masu taimaka mun a wurin aiki wato 'yan sa-kai su ma mutum 3 sun rasa rayuwarsu a cikin wannan
To su ka san ba su barin gawakin su, amma kiga kididigan da muka yi gaskiya sun kai kusan 100 da wani abu aka kashe su. An kashe su sun kai wajen 100 da wani abu, kuma ba su samu sun fita da dare nan ba, gaba ɗaya sun rude, wasu suka fada magajiya suka kashe wani mai trader, suka kwashe kaya. Muka sami labari kuma can wajen warari sun kashe kuma mutum 5. To yau dai an jana'izan shi inspector din da shi the other policeman din, su kuma cops na mobile din an kawo su nan Birnin Kebbi.
Na tuntubi wani mazaunin garin na Makuku akan yadda yanayin garin yake a halin yanzu.
Makuku jiya in ka je da ake shelling harsashi abun nan sai ka ji kamar ruwan sama ne ake yi. Wallahi ina cikin daki ne, ina faɗa ma har da 5 suna nan cikin Makuku fata alzahalbe. Zuwa 5:30 ne suka kama ya suka fita. To ni kuma bayan an sha ruwa ni kan na samu na sulalo na gudu, saboda ban sukan je ne sukan yi wata tsira ne in sun tafi kamar sun tafi sukan dawo cikin dare, sai kuma su bi gida suna cajin mutane suna kwace musu 'yan kuɗaɗen da ke hannunsu. Babu kwanciyar hankali tsakanin yankin Sakaba lokar gamman nan arewacin nan daga gabashin zuwa kudancin nan, wallahi babu kwanciyar hankali ko wani sisin kwabo. Don mutane nan ta gudowa don ko yanzu ga maganar ake yi yanzu nan rifa mutanen Makuku da ke nan rifa sai
ayyukan ta'addanci dai sannan hankali suna mamaye sassa daban-daban na arewacin Najeriya, abinda ke nuna cewa akwai bukatar sake lale ga yunkurin da ake yi domin magance matsalar. Wataƙila taron da shugaban Najeriya ya gudanar tare da gwamnonin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro ya buɗa sabon babi na sake lalen tunkarar matsalar ta rashin tsaro a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakubu makeriya da wada labarin duniya kashi na biyu.
A jiyar Litinin sababbin shugabannin sojin caji sun zabo dan siyasa farar hula Albert Fahimi Fadak a matsayin Prime Minister gwamnatin wucin gadi mako guda bayan rasuwar shugaba Idris Deby a fagen daga amma kuma nan da nan madugun ƴan adawa yayi fatani da wannan nadin. Fadak yayi aiki a matsayin Prime Minister daga shekarar 2016 zuwa 2018 kana ana masa kallon babba aminin Deby wanda ya kwashi shekaru 30 yana mulkin caji. Wata majalisar soja ta kwace iko bayan da aka kashe Deby a filin daga yayin da ya taimaka wa sojojin kasar a fadar su da suke yi da ƴan tawaye a ranar 19 ga watan Afrilu. Ƴan siyasa masu adawa sun kira kwace ragamar da sojojin suka yi da juyin mulki. Kana biyu a cikin su sun faɗa a jiya Litinin cewa sojojin ba su da hurumin zaɓo Prime Minister. Ana lura da sauyin gwamnati da kuma dambarwar da ke tattare da shi ne a kasar mai karfin soji da ke Afirka ta tsakiya kuma da daddiyar kawar kasashen yammacin duniya wurin yaki da ayyukan ƴan ta'adda a fadin yankin Sahel. A ƙarshe jama'a Amurka sun ce ba su gamsu cewa Rasha na ɗaukar mataki na cika alƙawarinta na kawo ƙarshen rikici a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine biyo bayan jirgi sojoji na mako guda inda suka hakikance zai zama riga malam masallaci a tabbatar da gaskiyar Rasha a wannan lokacin. A jiya Litinin Pentagon ta ce akwai alamar wasu sojojin Rasha sun bar wurin amma har yau akwai raguwar hadari. Sabanin damuwar Amurka da kasashen yammacin duniya, jama'an Rasha sun yi ta zargin cewa kasar Ukraine ce take haddasa rashin zaman lafiya a yankin. A jiya Litinin ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce shugaba Vladimir Putin ya kira shugaban Faransa Emmanuel Macron ta waya ya bayyana masa ayyukan takala da Kyiv ke yi a gabashin Ukraine.
Babu ya kun bankeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Kuma gaskiya mu wanda zai adalci zai ce balata yi tsara. Ni zan baka misali da garin da na fito. Kafi dan na san nasi da muka shiga shekarun baya. Babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka tashi ka. Amma wallahi wallahi ka yana zaran so a tsare kai da rai na kai kuma. Kuma kai da rai na ta baro shi ka. Na dare tsabanin da wanda an ga dama ɗan ta da akwai wani muri da ake ce ma mangoro a wajen dole muri. Ko da batalle an kafa ka ba ka rauce wurin. Sannan epicenter din su. Idan sulhu da mai girma gwamnati ya ce yayi ko yana shi ne yake ganin alheri to a bi tsari na yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su kallo. Idan kuma yaki za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su haɗin kai.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake zuwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wayar muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. A cikin muhawarar da muke kawo muku game da harkokin rashin tsaro da ke galaba a arewa maso yammacin Najeriya muna jihar Zamfara a yau inda za mu duba alaƙar tashin hankalin da ke galaba wannan jihar ɗin da wanda yake samun juhi da take makwabtaka da su irin su Katsina, Sokoto, Niger da kuma Kaduna. Kuma ina gaskiyar cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano ta kana suka je har jihar Niger can watannin baya suka sace yaran ƴan makaranta a Kagara. Bada bayan haka za mu ji me yasa ake fuskantar matsala wajen shawo kan wannan harkar rashin tsaro a dukkan wannan jihohi din ba tare da bata lokaci ba ga sani na manufashi da bakin sa.
To madalla Honorable Aliyu me ya a gannan ka yace kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a Zamfara duk wanda ikirarin da gwamnatin jihar ta yi cewa an samu zaman lafiya a jihar. To mu fatan mu a samu zaman lafiya amma abin da ba ma so shine a boye abin da ke akwai a ce babu shi
domin manufa ta siyasa to shine ba mu yadda da shi ba idan sulhu da mai girma gwamnati yace yayi ko yana shine yake ganin alheri to a bi tsari ne yin sulhu na gaskiya wanda mutane za su kan idan kuma yaki za a yi da su to a tabbatar da cewa an goya ma jami'an tsaro baya an ba su hadin kai domin ni ko fadan za a yi da su akwai aikin da ba na jami'an tsaro bane na gwamnati ne akwai kuma aikin da na jami'an tsaro ne ba na gwamnati ba to dole sai an hada karfi da karfi an yi dauki abu daya amma a rika koyi gaskiya domin manufa ta siyasa ko domin neman yabo wannan shi kai mu ga inda muke a yanzu farko da wannan gwamnati ta fara ita ta dauka cewa alƙawarin ma da cikin kwana 50 zai kawo da wannan matsala saboda bai fa'inci yanda take ba amma yanzu na tabbatar da ya fa'inci yanda take kuma na tabbatar da cewa yanzu idan da gaske ne za a yi to dole sai an tsaya an bi tsari na gaskiya amma duk abin da aka dauka in ba a bi tsari na gaskiya ba to wallahi ba za a cimma wannan manufa ba sannan kuma ina ba da shawara su kun ban shinkafi su daina sa siyasa a kullun tunanin su shine a dan jam'iyyar APC yayi kaza yayi kaza wallahi wannan ba zai haifa mana da mai ido ba kun ba zai ba su nasara ba domin yin wannan
ina zuwa haka yayi don ina son mu rika bada a takeice da ka bada tambayar da aka yi mutum ya je kai gaba daya sai mu aje
to mutum
ya bada amsa ana san Abdullahi kaji bayanin da kai anaka ganin me yake kawo jinkirin murkushe ayyukan ta'addanci a nan zamfara duko da cewa gwamnati ta yi ikirarin cewa an samu zaman lafiya a jihar kuma cikin gaskiya duk wanda zai adalci zai ce bana ta yi tsara ni zan baka misali da garin da na fito kafi dan na san nasi da muka shiga karon baya babu yanda za a yi in kudu ta yi wallahi ka tashin ka amma wallahi wallahi ka yana garin so a tare sai da rigina ta yi suka kuma sai da rigina ta baro shi ka na dare shekaran jiya karfe 6 da rabi na baro shi ka sabanin da wanda an ga damar yan ta'adda akwai wani wuri da ake ce ma mangwaya a wajen dole boli ko da batale a fito da ba ka yi wuce wajen nan epic center din su ne amma cikin ko Allah kowa da tsaye ka hakka ta ka dawo kaga abu ne wanda za mu alfahari da shi shinkafi kusan shekara uku ko hudu kamin zuwa wannan gwamnati mawuyaci ne ka ga duk wani masallaci da aka kusan bayan gari haka wanda ba cikin tsakiyar gari ba yana da wahala ga azumi su sallar tarawih amma ba don corona ba harkon shekarar mulkin matsayin da an yi tsirawi ya isa ka kafin baka bari maka wannan tambayar albashi sai in koma wajen shi honorable aliyu shin ni ke dangantakar matsalar rashin tsaro a zamfara da na sauran jihohi kamar su katsina sokoto neja da kuma kaduna
matsalar da take bambanci da ita da don duk abin da zaka faɗa ko ka faɗa gaskiya
na'am
ita matsalar katsina Neja da ina kace da Sokoto
da Kaduna
yawanci matsalar zamfara ta haita shekarun da sun ka gabata domin ni saboda sakacin da an kai na shirin murkushe wannan matsala da gaugawa ko cikin lokacin da wannan matsala ta taso kusan shekara 6 da suka gabata shi tsohon gwamnan da ya gabata yana iya ga wata 6 bai zama ofis sai kuma ko kuma bai ma cikin kasar da gaba kusan aka ba ni shugaban gwamnatin da jihar Zamfara kusan ya ya hako ka aiki da gwamnati sporo yadda aikin da talaka suka zabe shi matsayin shi na zababben gwamnati kamar yadda kullun tsarin mulkin Najeriya ya ba shi dama bisa wannan sakaci su yi a shi waɗanda yan ta'adda yanzu ɗan ta'addan da sun kan sace yan matan kagara ai ɗan haifaffen jihar Zamfara ne dogoge wanda aka zarge su sace wanda ya sace yan matan kankara ainihin dan daudawa ne a jihar Katsina amma daba tai daba dumburum cikin jihar Zamfara take zurmi a local government sannan wanda sun ka sace yan matan Jangebe su ma yan jihar Zamfara ne saboda sakacin da an kai ya zama Zamfara zama mafakar su inda suke zuwa suna shigewa domin miyagun dajujjuka da muke da su wanda yana da wahala jami'an tsaro su shiga ciki ba tare da kila wanda suka san da zuwan ba gwamnatin Katsina gwamnatin Kaduna akwai lokacin da sun koka cewa duk matsalar da suke samu ta matsalar tsaro an gwamnatin Niger take hukun gwamnati jihar Zamfara sai abbai ba su hadin kai irin fa yawa wannan magana akwai san aka zo suka tafi za a yi wani task force to duk jihohin nan kuda inda suka ce za su hada a yi wannan joint task force to aka zo aka hada ko miliyan 30 ne shi gwamnati jihar Zamfara bai ba da bashi sannan kuma duk manyan barayin gwamnati da kai tunan mutane har na tsara suke zuwa bayan da barayin da zawara kuma daga Zamfara suke to kare akwai sarkaci ana da rashin kulawa hayyarsa abun ana ganin shi karami yanzu ya zama babba to ya isa bari in ji ga shi honorable Aliyu ni zaka ce dangantaka tsakanin matsalar tsaro na Zamfara da na sauran waɗannan jihohi da ke makotaka da ita jihar wato Katsina Sokoto da Niger da Kaduna a takaice kafin in baka amsa tambayarka ina son in kara jawo shi hankalin Abdullahi Shikafi wannan shine matsalar su kullum in suka zo da magana ba za su fuskanci abin da ke gaban su ba sai sun soki tsohon gwamnati Abdullahi Zariya Bakar wannan abin da ya fada ba gaskiya bane gwamnan Niger yana nan da ransa gwamnan Kaduna yana da ranshi lokacin da aka kawo wannan komiti shi ba ya da masaniya domin ba ya tata wannan gwamnati a wannan lokaci abinda aka ce kowane gwamnati zai ba da naira miliyan 100 ba miliyan 30 ba kuma babu gwamnati da bai tata wannan kuɗi ba aka hannanta ma committee tax force din da aka shi wannan aiki so ina son su cire hasadar da suke yi ba Abdulaziz ya yanzu tana kan zabar shi ne alƙali ba su gwamnati ji da yau ba kai ba da kake cikin gwamnati kake magana na biyu musamman shi Abdulaziz ga babu radda zai yi interview ya kare ko da dan jarida zai mai tambaya ya tsaya mu tambaye shi sai ya tsallaka ya dauko magana Abdulaziz ya kuma Abdulaziz ya din nan ko a siyasa fa an kawai so kai ta zo kai maganar cewa girmamawa da mutunta ko ka girme Abdulaziz Yari Abdulaziz ya girme ka
ka Abdulaziz Yari na riga ka sani shi aboki na da ka tambaye shi kaza
ko ma ni ne ne naka ni na ni ka tambaye shi yanzu ko ma ni ne ne naka ba sai ayyin ka bane
sai ka tambaye
ba ayyin ka bane
ni wallahi da ko ana yi kare shi
dan wallahi Abdulaziz ba sai ka bane
to ana
jama'a ko kare shi ko mi mutumin da gwamnati na ka ga gwamnati a Zamfara na ko ba zan fara wannan kawa a wani
don bai takka mun da mu yan siyasa
jam'iyyar da kake ita a shirkafe baka taba cin rohon zaka kara to ai za ka yi ba da to in ka kawo gwamnati an wuri kai ka kawo su zabe ka ni ne ka abu da mun ka ba dan ka azamfar a shirkafe ko da kake jin Qur'ani baka taba ci ba abda ya wannan siyasa
an yi shi
da mu ka shi ne
mutanen da suke shiga cikin wannan harkar sace-sacen nan da kama mutane domin neman wato kudaden fansa shin dukkan su fulanin Najeriya ne ko kuma akwai mutanen kasashen ketare ba da ba haka ya su wannan bala'i suke samu wannan manyan makaman da suke amfani da su akwai hannun makeran cikin gida na Najeriya al-Musali sannan kuma me yasa har yanzu ake ganin kamar gwamnatin Najeriya ba ta tabuka abin da ya kamata ta yi a yohin arewacin Najeriya domin shawo kan wannan matsalar tsaron ba to sai da aka ci zuwa wannan shirin da yanzu kan a madadin su wanda suka taka rawa a cikin shirin wato musamman su baki namu Aliyu Abubakar MP da Sani Abdullahi Shinkafi tare da kuma tafaransa Sani na mulumfashi da ya yi shirin haɗe da Grace Alheri Abdu da ta haɗa mana shi Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington huta lafiya.
madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto kafin mu je ga shirin mu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe.
Sunana Zahruddin Tasu Zakai daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
ماذا الله؟ ينزوك ما سيلا باري أتكيشي
To ba wallahi takaice gwamnatin jihar Neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shigo jihar Neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar Neja. Dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar Neja mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A yanzu dai gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan Boko Haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamin hukumar Shiroro da Muya kamar yadda yake karin bayani. Ma'aikatar tsaron cikin gida a Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike akan yiwuwar barazanan masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta a cewar ma'aikata a jiya Litinin. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan bincike a ma'aikatar ba, amma kuma yana nuni da harin ranar 6 ga watan Janairu da magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a majalisar dokoki. Ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida. Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa India ba da bata lokaci ba, da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus. Da kuma tsananin matsi akan Amurka na bada taimako mai muhimmanci. Muna so mu yi aiki tare da India, inji sakataren jarida a fadar White House Jen Psaki tana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin. Mun himmantu mu ba su taimako da suke bukata, kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka, na miƙa sakon ta'aziyya ga masu martaba sarkin Kano da na Bichi, Alhaji Aminu Ado Bayero da Alhaji Nasiru Ado Bayero, sarrasuwar mahaifiyarsu Hajjia Maryam Ado Bayero, Allah ya jiganta da rahama, amin. Yanzu a madadin babu ya kuma geri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Cibahira Jodine da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.